To da fara wannan sabon take na Murya Amurka buke taron ku ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka din a na wannan latriya kan mitoci 22-25 masu jama'a jamhuriyar Niger kuma suna jan mu kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da fara da sarauniya da doma da download da kuma niya yayin da masu computer ko shi suke jin mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com To jama'a barkanku da wuni Ali Mustafa Secretary ta da Sahabu Imam Ali wa nan daki mu na watsu muku shirye-shirye da ke Washington muna fatar kuna nan kallon bari mu fara da kanin labarai
A Mali ofishin Majalisar Dinkin Duniya ya ba da sanar cewa an kashe masa sojoji uku a wani hari da aka yi Juma'a kan wani sansani da ke Kidal a arewacin Mali Manyan kasashen duniya ta bakin sakataren harkokin wajen Amurka sun buƙaci a tsagaita wuta rikici da ake a Syria kuma zai fara aiki nan da makon gobe sannan yau Juma'a ake sa ran ministan harkokin wajen Russia zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO a wani taro da ake kan tsaro a birnin Munich
to kanin labaran kenan bayan kun ga wajen labaran duniya
taro yayi alhamdulillah kuma daman daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah
to zamu kawo muku rahoto ku ji abinda manoman masara da alkama da sauransu suke faɗa a ƙarshen wannan babban taron manoman da aka kammala yau a Kano ka kuma zamu leƙa Lagos
mu ba ma shaka kowa tunda ba sata ne muna yi ba ba wani dan arewa yana zuwa a nan garin yana yi wani muguwa ba kowa kasuwancin sa ne yana yi
rahoto ne da zai zo muku daga wasu daga cikin mutanen da ke korafi kan matakan da hukumomin Lagos din suka dauka kan su bayan haka wasu kusoshin yan jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya na da shawara ga mutanen su wanda aka kada a shari'o'in gwamnati da kotun kolin kasar ta yanki
su nutsu su yi da'a su yi koyi da irin dabi'u na shugaba Muhammadu Buhari musamman ma a gurgurmaya da yayi
bayan duka wannan muna da shirin musulunci da kuma rayuwar ku amma sai mun gama ba ku labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a kasar Mali ofishin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce an kashe masa sojoji uku a wani hari da aka yi yau Juma'a kan wani sansani da ke Kidal a arewacin kasar shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya Muhammad Saleh Andanif ya ce an jikkata wasu mutane 30 kuma sakamakon harin da aka yi a safiyar yau wasu majiyoyi daga rundunar kiyaye zaman lafiyan da ake kira MINUSMA a takaice ya ce mayakan sa kai masu ikrarin Islama su ake zargi da harba rokoki kan wannan sansani kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa ya ce sojojin da aka kashe yan kasar Gini ne a cikin sanarwa da ya bayar shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya Andanif ya bayyana bakin ciki kan harin da ya kira kiyayya da rashin tarbiya a halin da ake ci kuma shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya nada abokin gabar sa madugun yan tawayen kasar Riek Machar a zaman mataimakin shugaban kasa a gwamnatin da aka kafa na daunin iko
Sakataren harkokin wajen Amurka kuma John Kerry ya faɗa wa Juma'a cewa manyan ƙasashen duniya sun amince za su buƙaci a tsagaita wuta a yakin da ake yi a ƙasar Syria ana kuma sa ran matakin fara aiki nan da mako ɗaya. Ian Eggland shugaban kwamitin Majalisar Dinkin Duniya a taron da ake yi kan batutuwan jinƙai a Jamus inda aka cimma wannan yarjejeniya ɗin ya ce sai ta yi wannan ne buɗin da ake daku. Ministan harkokin wajen Turkiya kuma Mevlut Cavusoglu ya faɗa ta shafin sa na dandalin Twitter yau Juma'a cewa wannan mataki yana da muhimmanci kan hanyar samu damar warware rikicin da ake a can Syria. Sai dai kuma an ji Prime Minister Russia to Dmitry Medvedev yana gargaɗin manyan ƙasashen duniya cewa su yi tunani game da tura sojojin ƙasa da ƙasa zuwa can Syria ɗin. A cikin sanarwar da ya bayar yau Juma'a shi ma ya ce matakin sojojin zai iya tsunduma wato dukkan ƙasashe da ke aikin rikici wato kan wannan rikici da a cikin yaƙi. Kerry ya gaya manema labarai a birnin Munich cewa shirin tsagaita wutar ba za ta shafi ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba da suka hada da ISIS da Al-Nusra da dai sauransu.
A halin da ake ci kuma yau Juma'a ake sa ran ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a wani taro da ake kan tsaro a birnin Munich na kasar Jamus bayan da kungiyar tsaron kasashe da suke yammacin duniya wato NATO ta ba da sanarwa za ta girki rundunar soja mafi girma a Turai tun bayan kammala yakin duniya na biyu. Amurka za ta ninka har sau hudu kasafin kudade da take kashewa a Turai zuwa dala biliyan uku a shekara ta 2017 yayin da NATO ta kara yawan sojoji da za ta rika horaswa kuma a rinka juya su ma'ana canji-canji da samar da kayan yaƙi sannan kuma ƙungiyar za ta kafa rundunar kota kwana. Rasha ta kira matakin da NATO a zaman barazana a Turai. Ƙungiyar NATO ta ce matakin yunƙuri ne tabbatarwa ƙasashe da suke yankin waɗanda suka bayyana damuwa kan take-taken Rasha. Rundunar sojojin Russian ta shiga shirin kota kwana kuma ta gudanar da atisayi na wani dan gajeren lokaci a tsakiya da kuma a kudancin Russia kusa da kasar Ukraine a yayin da ministocin NATO suka hallara a birnin Brussels cikin makon nan domin su tattauna kan matakai na kare kasashe da suke cikin kungiyar gabashin Turai da kuma yankin Baltic.
To muna ba ku labarin duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. A daren jiya Alhamis, ‘yan takarar neman shugabancin Amurka biyu ƙarƙashin jam’iyyar Democrat, wato Hillary Clinton da kuma Senator Bernie Sanders na jihar Vermont, suka kara a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin, wacce take can tsakiya maso yammacin Amurka, yayin da yaƙin neman zaɓen ya shiga wani sabon babi. An dai jima’a ana ta shela cewa Hillary Clinton ce take zaman kamar wacce take zaman ‘yar takara ta jam’iyyar Democrat, har ma an fidda shakka cewa za ta sami tiket. Amma sai ga shi da kyartaka da shi Senator Bernie Sanders din a jihar Iowa, sannan kuma shi Sanders din ya yi mata mugun kayi a jihar New Hampshire. Sanders, wanda ya kira kansa dan gurguzu mai ra'ayin Democrat, yana da samun goyon bayan matasa kuma yanzu an daina ɗaukar shi ma kamar dan jeka nayika. Jiya Alhamis, Clinton ta samu goyon bayan wani reshen 'yan majalisar dokokin Amurka baƙar fata. Ana sa ran baƙar fata dai za su taka muhimmiyar rawa a zaben da za a yi a jihar Carolina ta Kudu a cikin makon gobe, Allah ya kai mu. Kuma dukkan 'yan takarar biyu sun nemi goyon baya masu zaɓe da ke jihar a kara da suka yi. Mun kawo muku labaran duniya daga Washington. To, yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne da na kammala babban taron manoma a Kano.
Ministan harkokin noma na Najeriya Tewadu Obene ya jagoranci taron kungiyoyin manoma da kamfanonin samar da kayayyakin noma da sauran masu ruwa da tsaki ne daga sassan Najeriya suka halarci taron. Alhaji Salim Salam Muhammad shine shugaban kungiyar manoma Alkama ta Najeriya.
Sallan mu dai anan ita ce na farko dai siyasa. Abin da yasa nace siyasa ita wait kullun ina kiranta political crop. Saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yadda Najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sai da alkama. Shi yasa ba za su bar noma alkama kasan nan ba. Na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta Najeriya babu kyakkyawan policy manufa da ta tabbatar da kan cewa lalle ana son a noma alkama ta miliyan 100 kaza a kowace shekara. Na uku shine masu sayan alkamar. Da ba ruwan sayan alkamar Najeriya. Yanzu ne masu kadan wayoyo baya suke so za su ya kamata anan ma mu samu manufa da kan cewa dole ne duk wani wanda yake sarrafa alkama ta bada fulawa ko ta yi wani abu makamancin haka to zai sai alkamar Najeriya koda da kashi 25 ko kashi 50% ta wanda yake so daga waje domin amfani da shi a masana'antarsa. Idan ya kasance zaka sai da noma abu ba mai sai idan me zaka noma.
Su ma manoman masara sun yi maraba da wannan taro na koli. Alhaji Munkaila Garba shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu noman masara a Najeriya.
Taro yayi alhamdulillah, kuma daman daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah. Kuma muna fatan duka wannan
muke so a tattauna.
Abinda muke so mu tattauna shine bayanin game da GS din nan.
Me GS?
GS shine yanayin yadda ake bada taki wanda yake zuwa ga manoma kai tsaye. Wanda da muna tsoron kamar an dakatar da shi kuma alhamdulillah nan an zo an kuma tattaunawa in Allah da an kuma sawa a tsari za a gabatar da shi.
Honorable Munir Babba dan Agundi wanda ya wakilci shugaban kwamitin harkokin noma na majalisar dokoki ta tarayya ya bayyana rawar da majalisar za ta taka wajen tabbatar da abubuwan da aka tattauna a wurin taron.
To mu abin da ya shafe mu ka san abinda ake cewa policy ko resolution ko kudurori da aka shimfida masu amfani wanda aka jaraba su aka ga cewa suna aiki a ƙasa to ya kamata a ce akwai doka a kansu wanda duk gwamnatin da ta zo za ta dora ba sai an koma baya ba. Budget ba za a ce kowa sai ya samu abinda ake so ba, amma lallai ya kamata a ce noma an bata kashi 10% na budget ɗin ƙasa. Abinda ƙasashen Afirka suka zauna a Maputo suka sa hannu cewa noma ta kasance tana da kashi 10%.
Da maraicen Juma'ar nan ne dai ake sa ran fitar da takardar bayan taron game da kudurorin da aka cimma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kuka Gashaka Mahmud. To da Kano sai Lagos, inda wasu ƴan arewa suke kuka da matakan da hukumomin Lagos din ke dauka a kansu.
Wannan kuka da shugabannin al'umma a rawacin kasar ke yi da ya biyo bayan farmaki da jami'an tsaro da kuma na tabbatar da da'a da tsaftace muhalli suka kai ne zuwa wani yanki na Edo da ake kira ƴan rake, harin kuma da aka yi zargi ya haddasa rauni da ma mutuwan wasu ƴan cirani da har yanzu ba tantance ba. Ko da yake dai kakakin hukumar ta kai da ke tabbatar da tsafta da kuma alkince birnin Lagos, Mr. Adebayo Tufik, ya musanta wannan zargi. Sai dai Alhaji Muhammad Sani Kabiru, sarkin Hausawan yankin Lagos, ya ce yana da ja.
Na farko dai lokacin da wani abu ya faru, a matsayinmu na shugabannin mutane, mun al'umma mun jego mun tabbatar waɗannan mutanen da aka ce an kashe haka ne, kuma dukiyar da aka lalace ta haka ne. Amma abinda matakin farko da muka ɗauka shi ne mu tabbatar da yawan mutanen da aka kama aka kulle, wanda yake yanzu mun sami yawan mutanen da suke tsare, mutane 168 ne, kuma an cajin su zuwa kotu, kuma mun nemi gwamnati lallalle ta ba mu su abeli. To yanzu maimakon mutum ya je shi kadai ya kabi beli akan 60,000, 50,000, 40,000, yanzu za a ba an bada beli wa ainihin majalisa na sarakuna akan cewa kowa da kowa a yi belin shi ranar Juma'a mai zuwa din nan.
To kowane mataki shugabannin na arewacin kasar za su dauka domin magance wannan matsala. Alhaji Mustapha Mai Kanuri Bey shine shugaban al'ummar Kanuri a Lagos.
Mun doka lauyoyi yanzu haka, muna son mu rubutu a koyina, kuma human right sai mu rubutu a koyina, ma muna rubutu akan me mu dan arewa, mu sai muna abinda muna yi musu, wallahi muna kare mutunci. Lokacin sun fada ko duniya ne sama zai soka kasa, wallahi sai mun je mun kare mutunci, saboda mu ba ma shaka kowa, tunda ba sata ne muna yi ba, ba komai muna yi ba, muna kasuwanci mu, muna dukka mutane mun da suna zuwa suna da kasuwansu, kowa yana da abin da yana yi, ba wani dan arewa yana zuwa a nan garin yana yi wani mugu abu, kowa kasuwancin sa ne yana yi. Saboda wannan duk abin da ya faru da dan arewa mu ba za mu yarda ba.
Yanzu haka dai matakin da gwamnatin jihar Lagos ke dauka na tabbatar da tsaro da alkince birnin na jawo mata bakin jini daga al'ummomi daban-daban, musamman ma dai baki da ke gudanar da sana'o'insu a yankunan da gwamnatin ke zargin mafaka ne na bata gari, zargin da kuma ƴanci ranin da sauran al'umma ke musantawa. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
To gaishe ka baban gida. To bari mu je Abuja mu ji wasu martanai kan hukunce-hukuncin da kotun koli ta zartasa a wasu shari'o'in gononi na kwanan nan.
Yanzu dai za a iya cewa an kammala dukkan shari'un gwamnoni a sakamakon korafin zaben shekarar bara a Najeriya, ba kamar yadda aka samu a zabukan 2011 ko kuwa ce 2007, inda aka soke wasu zabukan wasu ƴan takara, kuma kamar Rotimi Amaechi ya zama gwamnan Rivers da mai gurbin Celestine Omehia, aka na Oshimole mai gurbin Professor Osumba Ido. Wannan karon kotu ta tabbatar da duk gwamnonin ne nasara, inda yawanci jam'iyyar PDP mai adawa yanzu ta fi samun gajiya. Take da PDP ta fitar da sanarwa da sanin mukaddashin shugaban jam'iyyar Uche Secondos da ke yaba wa sashin shari'a da nuna lallai sashin madogara ne. Babban sakataren APC mai Malabu ni ya kira ga 'yan jam'iyyar da suka jiyar koli amma ba nasara.
Su nutsu, su yi da'a, su yi koyi da irin ɗabi'u na shugaba Muhammad Buhari, musamman ma a gwagwarmaya da ya yi. Tarihin tsayawansa takara da yadda aka mummurɗe zaɓuɓɓukansa a baya da yadda ya je kotu da haƙurin da ya yi, ya jajirce ba magoya baya haƙuri suka ga cewa ya bi kadunsu sannan a haƙura, har Allah ya kawo mu ga wannan lokaci. To duk wani mai tsayawa zaɓe da wanda ya tsaya yana kotu dole ne ya zama mai da'a, saboda su kotuna kansu a girmama su, sannan kuma a bi ka'idodi a cikin nutsuwa da da'a.
Kaɗan daga misalin NPDP da suka kai ƙara har koli ba nasara shine na gwamnan Yobe Ibrahim Gaidam, wanda Adamu Maina waziri ya kai shi ƙara amma kotu ta sallami shari'ar. Hassan Gimba shine kakakin PDP a shari'ar.
A irin zaɓe da shari'a na Najeriya, Buhari ya tashi sau nawa, kuma sau nawa ya faɗi, kuma sau nawa ya je kotu, kuma sau nawa a kotu aka ce bai kira, amma kuma mutane aka zazzabi cewa shi ya ci zaɓe. So komai dai mu bar wa Allah.
Ya kuke ɗaukar bangaren shari'ar Najeriya, ko kun gamsu da yanayin yadda ake gudanar da wannan hukuncin, ko dai don kun kai ƙarshen ya ƙarar ku ce zuwa kotun koli?
Ba za ka manta ba, shugaban ƙasa gabaki ɗaya kuka da bangaren shari'a na Najeriya, to kai kuma mabiyi ka fi shugaban ƙasa sanin ƙasar ka ne?
Shi ma ɗan takarar APC a jihar Gombe Inuwa Yahaya ya kai har koli, amma gwamna Ibrahim Ɗankunbo na PDP ya samu nasara. Ga abin da yake cewa:
na bi domin na farko in kare haƙƙi da daman da jama'a suka bayar da haƙƙinsu na ainihin tsaye da ne takara da suka yi da kuma ita kanta jam'iyya, na tabbatar da cewa wannan nauyi da na ɗauka na sauke shi, kuma alhamdulillahi komai kuma mun bar wa Allah.
Ba a rasa zargi ga alƙalai a kowace shari'a da cewa sukan nuna zarmiya ta hanyar cin hanci da rashawa. Da haƙiƙa hakan ne ma ya sanya shugaba Buhari alwashin zai gyara sashen shari'ar a lokacin da yake shan rantsuwar shiga ofis a 29 ga watan Mayun bara. In ma dai wannan sashen ya gyaru kuma dai daɗa lalacewa yi, shugaba Buhari ya ce sashen ya zama masa ƙashin kifi, amma a wajen rashin samu yadda yake so a yakin da yake yi na masu almundahana. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shari'a yo talosarka kowa da takara da ta yi aji, eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa da ji ƙarshen zamani.
Toma da lagada Malam Nasiru, kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC, inda muke karfe 10:17 na safe fa. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jalalu wal ikrami, Allah shi kace
da musulunci tushen rayuwa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata ne muka so mu kawo muku wata muhimmiyar ziyara da shugaban Amurka Barack Obama ya kai a wani babban masallaci a Baltimore. To amma hakan bata samu ba dalili kuwa mun yi makon farko, inda muka fara tattaunawa da Sheikh Tukur Al-Mannar yadda za a sace kuɗin al'umma a cikin gwamnati, a kuma tafi za a yi aikin Allah da shi. Kasancewar mun yi makon farko, ana dakon mako na biyu a ji ƙarshen tattaunawar, shi isa bamu shiga hakkinku ba. To amma duk da haka, da yake magana ce da ba mai tsufa ba, sai muka zakulo muku kaɗan daga cikin abin da ya kai shi shugaba Obama na Amurka wannan masallaci. Daga cikin abin da shugaba Barack Obama ya faɗa, sarfi lahashin Gumal ya tsakuro mana sakonsa ga musulman Amurka kamar haka:
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class,
amma kuma da zarar wani bangare daga cikin mu ya fara jin cewa ya zama saniyar wari ko kuma dan bora ko kuma yana fuskantar tsangwama, to wannan alama ce ta cewa kasar na neman shiga cikin wani hali. Sautari kun sha ganin yadda wasu suke alakanta addini da ta'addanci, wanda hakan bai dace ba. Ko a kwanan nan mun ji wasu kalamai waɗanda ba su dace ba a kan musulman Amurka.
To ziyarar shugaban Amurka kenan Barack Obama, wacce ya kai a masallacin nan mai suna Islamic Society of Baltimore wanda yake a jihar Maryland ta nan Amurka. To daga nan kuma za mu fara sabon darasi. Malam Mustapha Imam Sitti ya yi doguwar tattaunawa tare da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya game da haƙƙoƙin iyaye akan ƴaƴa da kuma haƙƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu. Nasiru da Malam, bismillah.
Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi, a matsayina na dattijo wanda nake da ƴaƴa kuma na taso gidan tarbiyya, har kullum wala faharan na ambatawa cewa mahaifina liman ne, don haka abinda muka gani ko aka tarbiyantar da mu a kansa shine musulunci. Idan ka duba cikin Alkur'ani mai girma, Allah subhanahu wataala ya ja hankalin iyaye, musamman a cikin suratul Luqman, na tarbiyar ainihin iyaye ga ƴaƴansu, wanda Annabi Luqman yawa ɗansa. Sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ambata cikin Alkur'ani: ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la yasuna Allahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Don haka Allah da ya jawo hankalinmu akan mu tsare kawunanmu da iyalanmu daga barin wuta. Wutan nan wanda ake hurata da duwatsu, makamashin ta kenan, ake hurata da duwatsu, an tsoratar da mu ne akan abin da Allah ya bamu na dangane da abin da ya shafi ƴaƴanmu mai tarbiyyar su. Tarbiyyar nan ta musulunci, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya aiko manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuma zo da Alkur'ani ya karantar da duniya baki ɗaya, aka kuma nuna ma ƴaƴa biyayya ga iyaye wajibi ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ainihin bautarsa da biyayyar iyaye. Idan Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa wa qabara buka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yabdu ganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa hafidhu lahumu jinaha dhilli minar rahma wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira. Wannan aya idan ka bi tafsirin ta a cikin alqur'ani mai girma ta nuna wa da na gari wajibcin cewa yayi biyayya ga ainihin iyayensa. Su kuma iyayen kamar yadda Allah ya nufe su da arzikin samun yaya, to ya zama wajibi su tarbiyantar da yayansu tarbiya ta musulunci. Tun daga lokacin da Allah ya nufi arziki ga ainihin iyaye suka samu ya ko da, to yaro a karantar da shi ya san Allah subhanahu wa ta'ala, ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, littafin Allah ko littafin Allah alqur'ani da manzanninsa, sannan a nuna masa ainihin girman ibada ta addini, a nuna masa sallah, a rinka karantar da su waɗannan abubuwa, a sa yara a makaranta a nuna musu sallah da addini kowane lokaci, a je masallaci tare da su, to da izinin Allah yaro ya taso a cikin irin wannan tarbiyya, yaro ya taso a cikin rayuwa ta addini, yaro ya taso a cikin wato karantarwa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina za ka makaranta, ina ka fito makaranta, kuma iyaye ba su dauki girman su sun nuna wa yaro fiye da girman Allah ba, to da izinin Allah zaka ga yaro ya taso da tarbiyya, tarbiyya islamiyya. Abin da ya wajaba kuma ga yaya, idan Allah ya ni'imta su da iyaye nagari, to wajibin su ne su yi wa iyayen nan biyayya. Biyayyan nan ba yadda ta saba ma ainihin Allah subhanahu wataala ba.
Sai ya kawo ni kan wannan tambayar, akwai iyaye yanzu da zaka tara su watakila ko gudun talauci, dadi akwai al'adar nan ta tura yara su tafi almajiranci, zai ga yaro dubbe fi shekara hudu bayan an tura shi, kullun sai ya je yayi bara, yayi ta fama da yunwa kafin ya samu abinci. Wannan kan sa yara da yawa su lalace. Wasu kuma iyayen kawai ma karshe sai karfinsu ya kare, kaga sai su zo kuma suna son yaran su taimake su bayan yaran su ba su samu wata gajiya daga wajen iyayensu tun suna kanana ba. Me zaka ce kan irin wannan yanayi?
To malam Mustafa Imam Sitti kenan, wani malami da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya zakulo mana domin ya ba da gudunmawa a cikin shirin musulunci tushen rayuwa. Sai kuma wani makon za mu dasa daga inda ya tsaya. A madadin shi malam Mustafa da shi kanshi Nasiru Adamu Al-Hikaya, har ma da Sarfi da Hashim Gumal da ya kalito mana abin da ya kai Obama ziyara a masallacin nan na Amurka. Tubahiro Diodoni shine ya hada mana sauti. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Assalam.
Ka zare da bata da nono, Allah shi ka ci da biyanta, tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Haka ne, to muna son mu tunatar da ku cewa yau Juma'a ce, a shirin mu na karfe 9:30 na dare yau muna bude layi ne, ku za ku zabi abin da kuke son ku yi magana, ya ko wani abu a cikin ka da kake so ka bayyana ra'ayi a kansa, sai ka shirya ka kira mu da karfe 9:30 na daren yau. Yanzu ga rawayen ku.
Wasiƙa mu ta farko ta Aminu Dan Kaduna Amanawa ce, hakikan irin kokarin tallafawa dalibai da dan majalisar jiha mai wakiltar Gudu a majalisar dokokin Sokoto ke yi, wato Honorable Sani Yakubu, abun yabawa ne da fatan sauran takwarorin sa za su yi koyi da shi. Sai wasika ta gaba, kai harin kunar bakin wake a sansanin yan gudun hijirar Dikuwa, wani babban kalubale ne ga gwamnati. inji Mustafa Lawal Bakere Daura. Wasika ta gaba ta Lawal Sani na Kawu Daura ce. Ita yau ina mika sakon kukan talakawa ga gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ya kamata a dauki matakin samarwa talakawa sokin halin abinda suke fama da shi na matsalar tashin farashin kayan abinci a Najeriya domin abin kullun ci gaba yake yi ba baya ba. Sai kuma wasika ta gaba da ta fito daga hannun Alhaji Abbas Baffa Celedi Bauchi. Ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta dubi bangaren ilimi da yake so ya tabarbare kuma ta samu ta biya malaman makarantu haƙinsu don kawo ƙarshen matsalolin da yake faruwa a bangaren ilimi a jihar Bauchi. Sai kuma wasikar Hayama Gaji Hamadu daga jihar Jigawa. Muna ta Bashir Ahmad murnar nadin da aka yi masa a matsayin sabon mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sabbin kafafen watsa labarai wato social media da fatan Allah ya taya riko. Wasika ta ƙarshe ta Ayuba Garbace yace a gaskiya ya kamata masu hannu da shuni su taimaka ma ƴan talakawa domin samun ilimi. Idan suka taimaka wa ƴan talakawa su ma Allah zai taimaka musu.
To a gaida Salihu Garba yanzu mun zo da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe labarin mu a takaice.
Kasar Mali ofishin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an kashe sojojin sa uku a wani hari da aka yi yau Juma'a akan wani sansani da ke Kidal a arewacin kasar. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Muhammad Saleh An-Nadif ya ce an jikkata wasu mutane 30 sakamakon harin da aka yi da safiyar yau Juma'a. Wasu majiyoyi daga rundunar kiyaye zaman lafiyar da ake kira MINUSMA a takaice ya ce mayakan ko kuma ta ce mayakan sa kai masu ikirarin Islama su ne suka harba rokoki kan sansanin. Kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa ya ce sojojin da aka kashe ƴan kasar Gini ne. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yau Juma'a cewa manyan kasashen duniya sun amince za su buƙaci a tsakaita wuta a yakin da ake yi a kasar Siriya kuma ana sa ran matakin ya fara aiki nan da mako ɗaya. Jan Egeland shugaban kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya a taron da ake yi kan batutuwan jinƙai a Jamus inda aka cimma wannan yarjejeniya ya ce sai ta yiwu wannan ne buɗin da aka juma a Kedako. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya faɗa ta shafinsa a dandalin Twitter yau Juma'a cewa wannan mataki yana da muhimmanci kan hanyar samo damar warware rikicin da ake yi a ƙasar ta Siriya. A halin da ke ci kuma yau Juma'a ke sa ran ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a wani taro da ake yi kan tsaro a birnin Munich na kasar Jamus bayan da kungiyar tsaron kasashe da suke yammacin duniya wato NATO ta ba da sanarwa za ta girki rundunar soja mafi girma a Turai tun bayan kammala yakin duniya na biyu.
To madalla to jama'a duka abin da ya samu kina a shirin lasariye yanzu sai Allah ya kama da daren karfe 9:30. Muna fatan mu da muku da wasu shirye-shirye kamar yadda na ga muku yau za mu bude layukan mu ba ku zabin abubuwan da za ku yi magana a kai ko ra'ayoyi kuke da shi ko na siyasa ko na zaman jama'a ko na ma menene muna son mu ji kun kira mu kuma ba ku dama ku yi magana. Yanzu a madadin shi Sahaba da dukkan wanda suka taimaka muka kawo muku shirin yanzu Aliyu Mustafa Sakwata ne. Sai anjima.